Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 13 ga watan Mayu shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Kwararren likitan nan na Amurka, Anthony Fauci, ya ce adadin mace-macen da aka samu a Amurka kusan ya fi mutum 81 da aka bada rahoton sa. Kasashe da yawa sun fara sassauta matakan yaki da cutar COVID-19 duk da cewa ana fuskantar karuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma gargadi akan barkewar cutar karo na biyu. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya sanar da gagarumin shirin bada tallafi na sama da dala biliyan 265 don tada komadar tattalin arzikin kasar da ya ji jiki sakamakon annobar cutar coronavirus.
Kalin labaran duniya kenan. To a Najeriya masana magungunan gargajiya na ci gaba da maida martani dangane da maganin cutar COVID-19 da Madagascar ta aiko wa Najeriya. Yayin da hukumar lafiya ta duniya da WHO ke cewa a yi takasan san.
Shugaban kasa Oba ne na fawwa kuma mai kishin kasan sa ne, ko raka duk inda ya ji wani abu da zai kawo kasan sa ci gaba. Zai yi azama ya nuna himmansa don ya hanso.
To a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomi sun bada sanarwar sake buɗe wuraren ibada a duk faɗin ƙasar, yayin da har ila yau ake kuma shirin buɗe makarantu.
Su malamai duka na ƙasar sun zama tare da Prime Minister sun nuna mai cewa ya kamata a buɗe wannan abubuwa saboda samu damar roƙon Allah.
Baya ga haka, Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kwararren likitan nan na Amurka a fannin cututtukan da ake kamuwa da su, Anthony Fauci, ya faɗa a jiya Talata cewa adadin mace-macen da aka samu a Amurka kusan ya fi mutum 81 da aka bada rahoton sa. Ya yi gargaɗin cewa akwai sakamako mai tsanani idan birane da jihohi suka bude harkokinsu cikin sauri. Fauci ya faɗa wa wani kwamitin majalisar dattawa da ke bincike akan yadda Amurka ke ɗaukar matakai game da annobar cutar cewa mutane da yawa da suka kamu da cutar coronavirus da ba a sani ba, musamman a birnin New York, sun mutu a gidajensu ba tare da an sanya sunayensu a kundin mace-mace na ƙasar ba a hukumance, sai dai ya ƙi yayi hasashen adadin mutanen. Fauci ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar annobar za ta iya tsananta a Amurka daga watan Satumba zuwa Nuwamba, amma dai ya ce yana fatan a lokacin ƙasar za ta tankari annobar fiye da yadda take yi zuwa yanzu. Shugaba Donald Trump ya sha ƙoƙarin ya sa gwamnatocin jihohi da masana'antu su buɗe harkokin tattalin arzikinsu, amma kaɗan daga cikin gwamnoni 50 na ƙasar ne suka ba da umarnin yin hakan a 'yan kwanakin nan don ba shaguna da wuraren sai da abinci da kuma wasu ofisoshi damar komawa bakin aiki bisa wasu sharuɗan kariya. Ƙasashe da yawa sun fara sassauta matakan yaƙi da cutar COVID-19. Duk da cewa ana fuskantar karuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma gargadi akan barkewar cutar karo na biyu. A jiya Talata a kasar India ta maido da harkokin wasu jiragen kasa a karon farko tun daga watan Maris, inda kasar ta yi watsi da hauhawar adadin waɗanda suka kamu da cutar da ya kai kusan 3,600 a ranar Litinin, kasa da adadin sabbin kamu mafi yawa da aka samu ranar Lahadi. Gwamnatin kasar Rasha ita ma ta fara sassauta matakan hana zirga-zirga a jiya Talata, yayin da adadin masu cutar a kasar ya zarta mutum 232, kasar ta kasance ta biyu a adadi bayan Amurka a duniya. Ma'aikatan masana'antu da kamfanonin gine-gine sun koma aiki a jiya Talata, duk da cewa adadin masu kamuwa da cutar ta coronavirus na ƙaruwa. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya sanar da gagarumin shirin bada tallafi na sama da dala biliyan 265 don tada komadar tattalin arzikin kasar da ya ji jiki sakamakon rufe harkokin tattalin arzikin da aka yi tsawon makonni 7 don yaki da annobar cutar coronavirus. Tallafin wanda aka dade a Najira ya kai kimanin kashi 10 na kayayyakin da ake sarrafawa da kuma ayyukan da ake yi a India a cikin shekara daya. A wani jawabi da yayi wa ƴan kasar da aka nuna a talabijin, Prime Minister ya ce ya zama wajibi kasar ta maida wani mummunan yanayi zuwa wata dama. Ya kuma jaddada cewa babban burin tallafin shine don gina kasa mai dogaro da kanta. Modi ya kuma nuna cewa India za ta yi garan bawul a fannin tattalin arzikin kasar da kwararru a fannin da kuma ƴan kasuwa suka dade suna nema a yi don jan hankalin masu zuba hannun jari da kuma karfafa masana'antu.
Da Maryam wacce za ta sake dawowa nan gaba kadan cikin shirin domin kawo mana karshen labaran duniyar. Da farko a Najeriya masana a fannin magungunan gargajiya na ci gaba da fadin albarkacin bakin su dangane da maganin cutar coronavirus da Madagascar ta aika wa Najeriya wanda shugaban Muhammadu Buhari ya bada umarnin a shigo da shi kasar. Hakan dai yana faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ke cewa a yi takatsantsan da yin amfani da wani magani da ba a kammala tabbatar da ingancinsa ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Madina Dauda ta aika mana daga Abuja.
Sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban kwamitin karta kwana Boss Mustapha shi ne ya mani bayani akan wannan umarni da shugaban kasa ya bada, inda ya ce
I have received instructions from Mr. President to make arrangements to freight it home with a clear instruction that I should subject it to the validation process similar to what would happen to any other medicine or vaccine that is discovered or created internally before it is put into any form of use.
Boss Mustapha ya ce kasar Madagascar ta baiwa Najeriya maganin amma ta kasar Guinea Bissau kuma ana shirye-shiryen karbo su. Sai dai Mustapha ya ce shugaban kasa ya kara da cewa sai an gwada maganin kafin a fara baiwa mutane. Amma ga sarkin aska na Najeriya Ahmed Bawa Magaji yana ganin akwai abin dubawa a wannan magani da za a kawo daga kasar Madagascar.
Shugaban kasa uba ne na kowa kuma mai kishin kasansa ne, saboda duk inda ya ji wani abu da zai kawo kasansa ci gaba zai yi azama ya nuna himmansa don ya anso. Amma in ba haka ba, mu ma a Najeriya muna da namu magungunan da muke amfani da su na gargajiya dangane da wannan. Ai wannan coronavirus din ana mata ganin sabuwar cuta, amma cuta ne wadda ta zo da siga irin na super mura, dafuwan jikin mura yana iya kawo wannan. Wanda kuma mu a nan Allah na tuba a wannan sigan cikin yardan Allah, ko da ake wannan kururuwan mu da muke gefe a matsayinmu na masana a gargajiyance mu ba mu karaya ba, mu ba mu firgita ba, amma ganin rashin kulawan gwamnati, Buhari yana iya kokarinsa domin ya ga cigaban kasansa, amma mashawarta su suke da matsalan neman a samu tsuwane ne masana ta wannan bangaren. A dan abin da kake rena a bayan gidanka sai kaga Allah ya maka daukaka a kansa.
Ita kuwa Hawa'u Ibrahim, ir asalin jihar Kaduna dake Kafancan, ta ce ita Allah ya ma riga ya nuna mata maganin coronavirus a mafarki, kuma ba a ce mata daga kasar Madagascar ne maganin zai zo ba.
Wannan ra'ayin gwamnati ne, ba wanda ya isa ya hana gwamnati, amma shawara na shine kaman ni ma da zance nace nayi mafarkin shi, da ya kamata gwamnati ta maida hankali a nan gida Najeriya ta gani ita ma irin albarkan da Allah ya albarkaci mutanen ta da su ta karba ta gwada, tunda ba wai an ce ta kawo kuɗi bane ko kuma a bada wani abu, a'a a karba ne a gwada. Ya kamata a ce gwamnati ta maida hankalin ta a maganan nan, a zo a karba a gwada a gani cewa yayi ko ba zai yi ba. Idan bai yi ba sai a je a karba a wani guri, ba laifi bane. Idan kuma yayi ita ma sai ta ci gaba da nata hada maganin ita ma kanta kasar Najeriya, abun alfaharin ta ne ita ma ta samu nata.
Hukumar lafiya ta duniya WHO da ke jagorantar yaki da coronavirus ta nuna rashin amincewarta da maganin na Madagascar, inda ta ce kawai maganin gargajiya ne ba na coronavirus ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da karshen labaran duniya.
Da alama an samu rarrabuwar kawuna a kotun kolin Amerika akan wasu batutuwa guda biyu da suka kunshi ko dole ne shugaba Donald Trump ya bada takardan harajin sa da kuma na harkokin kudaden sa bayan da ɗan Democrat a majalisar dokokin kasar da kuma wani attorney na gunduma a birnin New York suka buƙaci yayi hakan. Alƙalan su tara sun kwashi sa'o'i uku suna tafka muhawara ta wayar tarho saboda matakan kariya na hana fita da aka sanya sakamakon annobar cutar coronavirus. Majalisar dokokin Amerika ta buƙaci shugaba Trump ya tura takardun bankin sa da kuma na haraji a zaman wani bangare na binciken da suke yi akan harkokin kasuwancin sa. Binciken ya hada da tambayoyi akan ko Trump yayi ƙari a bayanan dukiyarsa ko a'a da kuma zarge-zarge akan halatta kudaden da basu dace ba. Trump ne kadai shugaban Amerika da a tarihin baya-baya ya kiya fitar da takardun harajin sa. Ya haƙiƙance kan cewa ba zai yi hakan ba a yayin da ake duba kudade da harkokin kasuwancin sa. Wani haran kunar bakin wake da aka kai a wurin wata jana'iza a gabashin Afghanistan wanda ƴan kungiyar ISIS suka dauki alhakin kaiwa da kuma wani farmaki da ƴan bandiga suka kai a wani asibiti dake Kabul babban birnin kasar sun yi sanadiyar kisa akalla mutum 40 wasu da dama kuma sun jikkata a cewar jami'an Afghanistan. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin Nangarhar ya ce mutane da yawa sun tattare da safiyar ranar Talata don jana'izar wani babban kwamandan ƴan sanda da ya rasu sakamakon bugun zuciya a ranar Litinin. A lokacin ne wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai harin bom din a wata sanarwa da ta fidda da daddare. Tana mai cewa reshen kungiyar da ake kira ISKP ne ya kai harin. A wani harin na daban kuma wasu ƴan bandiga da ba a san ko su waye ba sun afka wani asibitin gwamnati a Kabul inda suka kashe akalla mutum 14 wasu sun 15 kuma suka jakkata. Jami'ai sun ce mata da jami'an kiwon lafiya da akalla jarirai 2 na daga cikin waɗanda suka mutu.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun bayar da sanarwar sake buɗe wuraren ibada a duk faɗin ƙasar daga yau Laraba 13 ga watan Mayu. Matakin da a ɗaya ɓangaren ke kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka kafa a birnin Yamai, yayin da makarantu za su sake buɗe kofofinsu a ranar 1 ga watan Yunin gobe. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Mun Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
A ƙarshen wani taron da ya haɗa hukumomi da shugabannin addinai da a ɗaya gefe ƙwararru a fannin yaƙi da cutar corona a jiya Talata a birnin Yamai ne. Bangarorin suka yanke shawarar sassauta wasu daga cikin matakan da gwamnati ta dauka a washegarin bullar annobar cutar corona a Niger. Ministan watsa labarai Salisu Muhammad Habi ya yi min karin bayani a kai.
Su malamai duka na kasar sun zama tare da Prime Minister sun nuna mai cewa ya kamata a budon abubuwa saboda a samu damar roƙon Allah cewa da sunansu za a dauka duk matakin da ya kamata a dauka saboda a ƙara kiyaye wannan ciwon. An ce in ma ka ga yau kana cikin danguwa wurin masallaci kaga wannan da na nuna kamar ba bai da lahiya ko wani tari shi kai ko majina ta yi mishi yawa ko masassara gare shi ko abu da to ya kawo wannan ma kada bar shi ma shiga cikin masallacin.
A ɗaya bangare gwamnatin ta Niger ta ba da sanarwar kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka kafa a birnin Yamai yau watanni kusan 2 a sanadiyar wannan annoba.
Ina kira ku rufe da turanci an daga saboda a umma ta samu kwananan goma da akwai azumi mai fita abinci shi fita mai fita har kasuwanci ne shi an hubuda don saboda mutane su samu walwala.
Dama dai a shekaran jiya Litinin gwamnatin Nijar ta sanar da shirin sake bude makarantu daga ranar 1 ga watan Yunin gobe sakamakon gamsuwa da abin da ta kira alamun samun nasarori a yakin da ta kaddamar da cutar corona. Ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu shine shugaban kwamitin ministocin kula da sha'anin ilimi a wannan kasa.
Makarantu suna buƙatar kimanin kwanaki 45 ne kawai don kammala karatu. To saboda haka wannan koma da za a yi za a shiga ɗaya ga watan June a ƙare in Allah ya kai mu 15 ga watan July ko kuma July.
a jimilce daga cikin mutane 854 da suka harbu da kwayar cutar COVID-19 kawo yanzu mutane 648 ne suka warke yayin da 159 ke kwance a asibiti sai wasu 47 da suka rasu sanadiyar wannan bala'i. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gwamnan jihar Niger arewacin Najeriya ya bijirewa umarnin jam'iyyar ta APC. Lamarin da ya dara dawa jam'iyyar adawa.
Kamar na su ƴan jam'iyyar suka nemi yayi, an sun nemi yayi a yi rashin adalci ne. Shi kuma bai da shi ba saboda haka mun gode.
Jama'a assalamu alaikum. Shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin jihar Niger dake arewacin Najeriya ya umarci gwamnan jihar Abubakar Sani Bello da kada ya kuskure rantsar da Sufiyanu Yahaya na jam'iyyar adawa ta PDP a matsayin zababben shugaban karamar hukumar mulki ta magama, duk kuwa da cewa kotu ta yi umarni da hakan. Sufiyanu Yahaya ne dai ya garzaya kotu inda ya kalubalanci zaben Salisu Ubando mai Ibeto na jam'iyyar APC da tuni aka rantsar da shi kan mukamin. To amma kotu ta soke zaben nashi ta kuma tabbatar da shi Sufiyanu na jam'iyyar PDP tare da bada umarnin a rantsar da shi nan take. To sai dai jam'iyyar APC ta ce san ba za ta tabu ba wai bindiga ruwa a ta bakin shugabanta a jihar Injiniya Muhammad Liman.
Ba ma son a rantsar da wani dan jam'iyya saboda mun riga mun je appeal. Ma lawyer sun ga muna yanzu a press conference din ga kunji da kanku cewa in dan case na appeal ba ruwan lower court an dauka kara sai karan an riga an yi ta har kashe kafin a dauki wani mataki. Mu ABC ba za mu yarda mu yi lose wannan kura ba saboda already muna appeal. Idan magana ta je court of appeal bai kamata a yi magana a yi aiki da magana kotu na kasa ba, to shi ne muke cikin kazan su ba wai su yi challenge din mu akan ba mu ci zabe ba ne. Su yi challenge din mu cewa a wasu a takardun da ya ba INEC bai sa wani date ba, wani date ya yi daban, wannan ya yi daban, to ai ba cin zabe haka ne. Ba za ka ci zabe kawai don ka ce wani ya yi kuskure, da adam na kuskure ya yi kuskure a wurare biyu. So sai ka je tribuna, sai tribuna ta ce saboda wannan kuskure ta baka. Democracy batun zabe ne, bai yiwuwa mutum zai je ya yi zufa ya komi da komi sannan kai ka zo ka je an ne kaki zuwa campaign kaki mobilizing kaki komai saboda ka je ka duba ka gani ya kuskure a wuri daya sai ka ce wai abin ga a baka mulki. Jama'a ma sun san matakin da ya kamata dauka saboda akwai ga wuke River State ai an sauke shi a tribuna amma bai soka ofishin shi ba sai da aka gama har Supreme Court. To wannan ma haka don an sauke shi bai kamata a ce wai dole za a rantsar da wani, ai sai an jira an gama higher court
an rantsar da me za ku yi
ba za a rantsar ba insha Allah.
To sai dai sabanin hakan ko gwamna Abubakar Sani Bello ya bijirewa umarnin jam'iyyarsa ya kama na kotu. Dama can umarnin kotu ya zarta na jam'iyya, inji mai magana da yawun gwamnan kuma sakatariyarsa a sha'anin watsa labarai Mary Bawa.
Shi kotu ta riga ta ba da oda cewa shi ya ci to a kan shi kuma gwamna ne da gwamnati ne bin ka'ida inda ya kamata ya bi ka'ida ne. Din shi ba zai ce da abin da ka'ida ta ce sannan ya tsallaka ba. So ba wani dogon abun gaba ne magana bane an je kotu an kai high court ta yi ruling cewa wannan dan PDP din shi yake kuma a zaman gwamna na ni inda na san shi shi Abubakar Sani Bello magana shi kullun shi ne cewa shi gwamna ne na Niger State ko da cewa ya zo ga party ne party APC ta kawo shi amma duk abin da ya shafi mutane da rayuwar ɗan Niger na shi ne
amma za ta ga kaman babu wata jituwa kenan tsakanin APC sun nemi a dakatar da rantsar da shi ba ya gaban kansa
akwai jituwa sosai dama dai a rayuwa ana kalli zaman irin wannan abubuwa su taso don waɗansu sanan ne ta kamfi masu amma in kai ne bin ka iyaye kuma kai ma kana so abinda ya yi ma wani kyau ya yi maka kyau in kuma kuna da third party wanda shi ne zama kotu dama kotu shi ai iya raba magana kuma kotu ta riga ta raba wannan maganan bai kamata shi a matsayin shi a gwamna yayi kaman bai makaranta ko bai san abin da ake ciki ba shi ma na san cewa wannan abin da gwamna ya bashi babban sako ne cewa shi gwamna bai dauka cewa shi akan shi yana APC bai san PDP ba democracy din kenan ai wannan abin da gwamna ta yi ga ba kowa freedom yayi operating in the cancanta wanda kuma hakkin sa ne a bashi inda ya kamata ni inda nake gani kenan
wannan mataki na gwamnan ya faranta wa jam'iyyar adawa ta PDP rai duk da yake wasu sun yi zargin da ita ce ke kan mulki da ba za ta yi hakan ba Garba Umar Ciza shine shugaban jam'iyyar ta PDP a jihar Niger
dama abun da muke sa ido kenan mu gani kuma mun yaba mai girma gwamna alamomi ne wannan na yin adalci kuma adalci shine zai iya taimakon kowane irin gwamnati da kuma kowane irin al'umma saboda haka mun ji dadin wannan abun da yayi kamar na su ƴan jama'iyyar suka nemi yayi ai sun nemi yayi a yi rashin adalci ne kuma bai da shi ba saboda haka mun gode sun nuna son zuciya ne kuma ba su nemi gauni adalci ba shi kuma Allah ya nuna mai gaskiya ya nufi shi da yin adalci kuma muna kira irin wannan ƴan jama'iyya wanda za su a komai dole ce su wannan lokaci ya fara wucewa a ƙasar nan
na'am akwai masu tunanin cewa inda lokacin jam'iyyar ku ne ke mulki wato PDP da wuya haka ta faru me zaka ce
wannan kawai magana ne irin na mutane ka san jam'iyya idan wannan jam'iyya ta faɗi manata maganar wata kuma sai ta faɗi amma sai ka duba ka ga tarihin PDP lokacin suna mulki shekara 16 ina jin a cikin mulkin PDP an samu wa'yansu jama'iyyu da suka kada PDP da aka je maganin shari'a tsakanin gwamna da gwamna aka ba wa'yancan jama'iyya.
Shin menene tanadin doka akan wannan mataki da gwamnan ya dauka na gaggauta zartar da hukuncin kotu duk kuwa da cewa jam'iyyar APC ta daukar kara akan wannan hukuncin? Ga barista Shehu Kagarin Launi mai sharhi akan lamuran shari'a a jihar ta Niger.
To a yanda muke kallo ta fuskan shari'a la kullu halin akwai bambanci tsakanin abin da ake kira shari'a da siyasa. Idan kotu ta bada umarni bisa ga tsarin kundin mulki na ƙasa abin da ake kira da turanci rule of law wato tsarin shari'a tsantsa wanda da shi ne aka kafa abin da ake kira tsantsan shugabanci na ainihi wato tsantsan bin doka na ainihi na yancin dan adam doka in an kafa ta har kai da ka kafa dokan kai ma dole ka bi ta kuma su karfinka idan ka saba za ta aiki a kanka shi gwamna a matsayin shi na gwamna babba ne kuma gwamna ne daidai gargwado na da sanin shari'a ya kuma san haƙƙin shi a matsayin shi na gwamna ya kuma san ita dokan nan ita ta kawo shi in kotu ta bada umarni ba gwamna ba ko shugaban kasa ne dole ya bi
namta masu APC suna kafa hujjan cewa ai sun ɗaukaka kara zuwa kotun koli wato kotun da gaban wannan kotun da ta yanke wannan hukunci baka ga su ma suna da dalili
dalilin da suke da shi ai kotu za su koma su ba za su zama su ne ke kara kuma su ne ke bada umarni ba shi gwamna ya bi umarnin kotu ne in sai su saurara tunda sun dauka kara ba mamaki yanzu idan Allah ya ba su nasara su ma aka zo kuma kotu ta sace wato wannan da aka rantsar shi ma an sauke shi gwamna ya sace rantsar da shi dole ne sace bin doka shi ma ya rantsar da wannan na APC kuma ni ba na ba ni nake ma APC shari'a ko PDP ba amma a matsayina na lawyer na Neja wanda ke bibiyan shari'a na san cewa ai ita APC da ta dauka kara ta nemi kuduri a kotu cewa kar kotu ta bada order kar a rantsar da shi wannan da aka soke zaben shi shi chairman din da ke ci wanda yake to a gargashin jam'iyyar APC amma ba su yi nasara haka ba kotu ta ce a'a dole a bi umarnin kotun tribunal da ta soke zaben shi ta haramta mai rantsar da wanga na PDP da aka ce to da kar APC ta yi hushi ko ta bari a ji su ko ta yi magana da zai kawo matsala kore ni da gwamna sai ta kyale ta tsaya ta gani
Anan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari. Juba Yurode Doni ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
Gaida Murtala Faruk Sanyinna. Albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai girma.
Sunana Habiba Abubakar Usman A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Inna fatahna laka fathan mubina يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما
yanzu kuma ga labarai a takeice
Kwararren likitan nan na Amurka a fannin cututtukan da ake kamuwa da su Anthony Fauci ya faɗa a jiya Talata cewa adadin mace-macen da aka samu a Amurka kusan yafi mutum 81,000 da aka bada rahoton sa yayin gargadin cewa akwai sakamako mai tsanani idan birane da jihohi suka bude harkokinsu cikin sauri kasashe da yawa sun fara sassauta matakan yaki da cutar COVID-19 duk da cewa ana fuskantar karuwar adadin masu kamuwa da cutar da kuma gargadi akan barkewar cutar karo na biyu Prime Minister kasar India Narendra Modi ya sanar da gagarumin shirin bada tallafi na sama da dala biliyan 265 don tada kuma tattalin arzikin kasar da ya jijjiki sakamakon rufe harkokin tattalin arzikin da aka yi tsawon makonni 7 don yaki da annobar cutar coronavirus Tallafin wanda aka dade a Najira ya kai kimanin kashi 10 na kayayyakin da ake sarrafawa da kuma ayyukan da ake yi a India a cikin shekara daya da alama an samu rarrabuwar kawuna a kotun kolin Amurka akan wasu batutuwa guda biyu da suka kunshi ko dole ne shugaba Donald Trump ya bada takardun harajin sa da kuma na harkokin kudaden sa bayan da ƴan Democrat a majalisar dokokin kasar da kuma wani attorney na gunduma a birnin New York suka buƙaci yayi hakan.
Masu aro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin nan muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Shehu Abubakar Titel. Isa rasuwar babbar yayyesu Hajja Fatu Malam Arabiya wacce Allah ya warasuwa a birnin Yola. Fatan Allah ya cikanta. Ina madadin Maryam Dauda wacce ta ni gabatarwa. Sai kuma Cuba Hero Jidune da ya hada shirin. Ni Mahmud Zabi ne ke cewa ku kasance lafiya.
Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui.